Bagi Wayang Kuya. Hukumar zaben Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku na ƙasar. Har yanzu tsugunin ba ta ƙare ba kan dambarwar siyasa tsakanin gwamnan jihar Rivers Siminalayi Fubara da wanda ya gada Nyesom Wuke. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Asabar din nan mai zuwa ne za a gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku na Najeriya. Daga cikin jihohi shida da zaben gwamnan su baya tare da sauran nagama garin kasar baki daya. Jihohin uku kuwa su ne na Imo da Bayelsa da kuma Kogi. Wannan ne kuma karon farko da hukumar zaben Najeriya ta INEC za ta gudanar da zaben gwamnoni uku daga yankunan siyasa daban-daban na kasar a lokaci daya. Inda ake sa ran masu kada kuri'a sama da miliyan 5.4 sune za su fita rumfunan zabe 649 dake karanan hukumomin mulki 56 na jihohin uku domin zaben gwamnonin da za su jara gamar mulkin jihohin nasu daban-daban. A jihar Kogi dake arewa ta tsakiya yan takara 18 ne za su fafata a zaben na gwamna da suka hada da Usman Ahmed Ododo na jam'iyyar APC da Sanata Dino Malaye na jam'iyyar PDP da kuma Leke Abejide na jam'iyyar ADC. A jihar Imo da ke kudu maso gabas, gwamnan jihar Hope Ozodima na jam'iyyar APC na neman tazarci a wa'adin mulki na biyu, inda zai fafata da Samuel Anyawo na jam'iyyar PDP da kuma dan takarar Labour Party a Sani Neji Akinu. Sai kuma jihar Bayelsa da ke kudu maso kudancin Najeriya, inda hukumar zaɓe ta INEC ta bayyana 'yan takara 16 da za su fafata a zaɓen na gwamna. Manya daga cikin su sune gwamna mai ci Duye Diri na jam'iyyar PDP da ke neman tazarce, da tsohon minista albarkatun man Fetro Tinipre Silva na jam'iyyar APC da kuma Odemofa Eradiri na jam'iyyar Labour. Tuni dai da hukumar zaɓen ta INEC ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaɓukan a ranar Asabar mai zuwa, inda har shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya ziyarci jihohin domin tabbatar da kammala shirye-shirye. Wakilin mu Lamido Abubakar ya tattauna da shi domin jin halin da ake ciki dangane da shirye-shiryen gudanar da zaben.
Mun je jihar Bayelsa ziyara aiki, mun kuma zo nan jihar Imo. Abin da ya kai mu Bayelsa shi ya kawo mu Imo. Shirye-shirye dai sun kankama, zan iya cewa ma kusan duk mun kammala shirye-shiryen zabe, amma ya kamata mu zo mu ga yanda shirye-shiryen suke gudana a zahiri a jihohin da za a yi zaben. Shi ya sa muka zo yau mun yi mitin da jami'an tsaro, gobin Allah kai mu za mu mitin da ma'aikatanmu na hukumar zabe, sannan kuma za mu kai ziyara wasu ƙananan hukumomi mu ga shirye-shiryen da ake a ƙananan hukumomi saboda zabe mai zuwa. Zabe da ya karato ƙarshen mako mai zuwa za a yi a dukkan jihohin guda uku. Sai mun shirya mu zaɓe a matsayin hukumar zaɓe, sannan kuma yi magana da jami'an tsaro kuma sun ba mu tabbacin sun shirya, saboda mu muna da iyaka na ayyukan da muke yi a matsayin hukumar zaɓe. Su kuma jami'an tsaro suna da nasu ayyukan da suke yi na tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da za mu gabatar zaɓe mai inganci. Dukkanmu kuma mun amince akan cewa za mu haɗa kai a gabatar da zaɓe mai inganci. Hukumar zaɓe ba jam'iyyar siyasa ba ce, ba mu da ɗan takara a wannan zaɓe. Hakki ne na mutanen jihohin da za a yi zaɓen, ciki har da jihar Imo, su zaɓi duk ɗan takaran da suke so ya zama musu gwamna. Mu kuma hakkinmu shi ne mu kare kuri'un da jama'a suka kaɗa, tabbacin za mu ba da al'ummar Najeriya da ke jihar Imo kenan wanda za su yi zaɓe ran Asabar mai zuwa.
Ran kaɗi babban batun tsaro kamar jihohin nan guda biyu musamman na Bayelsa da Imo suna samun ƙalubale a zaɓukan da suka gabata, kun gamsu da duka matakai da aka ɗauka na tsaro a taƙaice?
Ai, saboda ma ƙoƙarin da muke mu tabbatar cewa an yi zaɓe mai inganci, shi yasa muka yi mitin da jami'an tsaro. Babban abin da yasa muka yi wannan taron kenan. Na yarda da bayanin da kai cewa an samu matsaloli baya game da irin abubuwan da suka taso na rikita-rikitan tsaro, shi yasa ma zaɓen da ake a waɗannan jihohin guda uku ya sha bamban da sauran zaɓukan gwamnoni da ake yi a sauran sassan Najeriya. Kaga suna su ai ba a yi su da babban zaɓe na ƙasa ba. Mu dai a matsayin hukumar zaɓe muna iya ƙoƙarin mu tabbatar cewa an ɗauki waɗannan matakan, sanan kuma samu tabbaci daga jami'an tsaro na tabbatar da samar da tsaro da zaman lafiya da za'a zabe mai inganci
to da ƙarshe ranka dade maganar na'ura nan ta biba za ka yi aiki da ita a baya kamar akwai wani tsari da kuka fito da shi kila na saka sakamakon zaben baya an tattara shi a nan gaba don a baya an samu cece kuce game da hukumar zabe ta ƙasa dangane da wannan matsala
to babu cece kuce na farko za mu yi amfani da na'ura mai kwakwalwa wajen tantance masu kada kuri'a a rumfunan zabe da yake nan na biyu kuma sakamakon zaben a rumfunan zabe za mu sashi a matattaran bayanai na sakamakon zabe daga dukkan mazabu na jihohin na uku da za a yi kamar yadda muka wannan zaben a jihar Ekiti da jihar Osun da kuma babban zaben da gabata haka za mu yi to tabbacin da son bar yan Najeriya kenan
to sai dai hankali ya fi karkata kan zaben jihohin Imo da Bayelsa inda ake ta samu rahotannin tashe-tashe hankula da kalubalen tsaro kamar da ayyukan yan kungiyar IFOP mai rajin ballewa domin kafa kasar Biafra da kuma sauran hare-haren yan ta da kayar baya a yankin wakilin mu Lamiq Abubakar ya bayyana mana halin da ake ciki a waɗannan jihohin
Haji Murtala hali da ake ciki a yanzu dangane da shirye-shirye ta zaɓuɓɓukan gwamnoni a jihohin Imo da Bayelsa wanda zai gudana ranar Asabar mai zuwa zuwa yanzu dai yan takara na ci gaba da yakin neman zabe sai dai batun tsaro shine ya mamaye batun na yakin neman zabe inda bayanai na nuna cewa ana samun tashin-tashina musamman har-hare na yan bindiga ko a baya-bayan nan sai da aka kai hari ga shi wato dan takarar gwamna na jam'iyyar Labour wanda aka jikkata mutane da dama sannan yanzu maganar da ake a yanzu ita ce kamar ƴaƴan jami'u daban-daban da kuma kungiyoyin sa kai na duniya da ma na Najeriya suna ta magana kan batun sahihancin tsaro yayin gudanar da zaben na gwamna yanzu jihar Imo ina tabbatar maka da cewa an zuba jami'an tsaro kama daga na soji da ƴan sanda da civil defense da sauran jami'an tsaro masu farin kaya saboda ita jihar Imo din ta yi kaurin suna wajen tashi-tashin hankula musamman yankin Olu wanda ya hada kananan hukumomi da dama a jihar ta Imo anan ne aka fi samun tashi-tashin hankula yan jihar dai suna nuna kamar fargaba yayin fitowa zaben sakamakon abinda ka iya biyo wa baya
idan masu saurare ba su manta ba a makon jiya mun kawo muku bayani akan takaddamar siyasa wadda ta barke tsakanin gwamnan jihar Rivers da ke kudancin Najeriya Siminalayi Fubara da kuma wanda ya gada Nyesa Moke wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya Abuja sabon gwamnan da yana zargin tsohon gwamnan Wike da ci gaba da yin kakagida da babakere kan al'amura da makadarori da mulkin jihar tare da kin sakar masa mara domin shugabanci a matsayinsa na gwamna to duk da yake dai mu hakaito muku wasu rahotanni da ke cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sabaki tare da shiga tsakani domin sasanta wutar rikicin da alama har yanzu akwai rina a Kaba kamar yadda wakilin mu a yankin Lamiq Abubakar ya bayyana a wata tattaunawa da muka yi da shi
za a iya cewa wannan rigima bata kare ba domin shi gwamnan jihar ta Rivers Siminalayi Fubara yana neman zama da kafafunsa a jihar ta Rivers inda duk wasu madakun iko na baya-bayan nan da aka sauya yana so su zama mallakar sa da kuma mika mukamai ga yaransa bangaren sarakunan gargajiya a jihar ta Rivers da ma wasu masu fada aji musamman dattawa da suka gudanar da taro a baya-bayan nan na lalabo mafita suna mubai'a ne da nuna goyon baya da shi tsohon gwamnan jihar ta Rivers Barista Yansan Moke haka kuma bangaren matasa daban-daban a jihar ta Rivers suna nuna goyon baya ne ga shi gwamnan da ke kan gado a yanzu a baya ma an ruwaito shi gwamnan Yansan Moke na cewa duk da sa baki da aka samu tsakanin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu na sulhuntawa tsakaninsu an ruwaito shi wucin yana cewa ba zai hakura ba bisa la'akari da shekaru da ya kafa siyasa a jihar Rivers kuma yanzu a zo a ce a yi ba shi ya ce sai ya ga abinda ya turewa buzu naɗi
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar sai dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.